This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25 da mita 31 da mita 41 ko kuma ku saurari shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya FM. Ko ku saurare mu ta internet a voahausa.com. Masu sauraronmu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan la'asariyar Asabar. Kafin mu ci gaba ga muhimman kanin labaran duniya.
Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma yau Asabar yake cewa rashin lafiyar tsohon shugaba Nelson Mandela tana kara zafafa, don haka sai dai a kara yin addu'a Allah ya ba shi lafiya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya bayyana tsohon shugaba Nelson Mandela na Afirka ta Kudu da sunan gwarzon namiji wanda ya yaki da aƙidar nuna wari al'umma har aka kai ga samun nasarar kafuwar salon mulkin demokuraɗiyya. Yau Asabar kuma sakatar harkokin wajen Amurka John Kerry yake ganawa a zagaye na biyu da shugaban Falasina Mahmoud Abbas a wani mataki da ake ganin zai taimaka wajen komawa ga teburin shawarta zaman lafiya.
Bayan labaran duniya, muna tafi da rahoto daga jihar Gombe akan kukan da mazamna karamar hukumar Funakai ke ci gaba da yi akan masana'antar siminti ta Ashaka. Sannan za ku ji tattaunawa da nan yanzu nan da shugaban majalisar da'irar Maradi Kasim Mukhtar akan bikin karrama nakasassun da ake yi shekara-shekara a jihar. Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar muku da shirin amsoshin tambayoyinku, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin duniyar mai karanta su Kabiru Fage. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yi Asabar da hantsi ya kaji yana cewa har yanzu rashin lafiya da zuwan shugaba Nelson Mandela ke fama da ita tana ci gaba da zafafa, babu abin da ya canza, sai dai nuna mana kyautata ganin tsohon shugaban na Afirka ta Kudu Mandela ya bar asibiti nan ba da jimawa ba. Nelson Mandela wanda ke fama da cutar huhu an kwantar da shi ne a babban asibitin birnin Victoria tun 8 ga watan nan na Yuni. Shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu da shugaban Amurka Barack Obama da ke ziyara aiki a Afirka ta Kudu sun gudanar tare da manema labarai a lokaci guda da suka yi jawabi da yin allo'i. Allah ya baiwa Nelson Mandela lafiya. Shugaban Barack Obama na Amurka gefe guda kuma an ji yana cewa lallai Nelson Mandela gwarzon namiji ne wanda ya jagorancin yaƙi da aƙidar nuna wari al'umma har zuwa lokacin da aka samu nasara, bai da Afirka ta Kudu ƙasa mai bin salon mulkin demokuraɗiyya. Halin da ake ciki, shugaba Barack Obama na Amurka ya bayyana tsohon shugaban Afirka ta Kudu Nelson Mandela da sunan gwarzon namiji wanda ya jagorancin yaƙi da aƙidar wari al'umma har sai da aka kai ga samun nasarar kafuwar salon mulkin demokuraɗiyya a Afirka ta Kudu, kuma hakan ya janyo masa ɗaukaka a idanun duniya. Shugaba Barack Obama yana Afirka ta Kudu da ya bayyana cewa a wani jawabin da ya yi zaman taron jama'a gwamnatin Afirka ta Kudu a birnin Pretoria a cikin wajen ziyarar aikin kwanaki uku da yake yi a nahiyarmu ta Afirka. Daga bisani ne kuma shugaba Barack Obama da shugaba Jacob Zuma suka tattauna, sannan suka yi kalaci tare. An kuma shirya cewa shugaba Barack Obama zai gana a keɓe da sauran iyalan Nelson Mandela kamar da iyalan da 'yan uwan Nelson Mandela suka nemi a yi domin kaucewa hayaniya. A lokacin da yake Afirka ta Kudu, shugaba Barack Obama da uwar gidansa Michelle tare da 'ya'yansu sun kai ziyara gani da ido wurare masu tarihi. An kuma shirya za su ziyarci tsibirin Robben inda Nelson Mandela ya yi zaman fursuna har tsawon shekaru 27 kafin a hanbala da salon mulkin nuna wari al'umma. Yau Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Kerry ke ganawa a karo na biyu tare da shugaban Falasina Mahmoud Abbas a wani mataki da ake ganin zai taimaka a ƙoƙarin da ake yi na farfaɗo da tattaunawa neman zaman lafiya a tsakanin Isra'ila da Falasinawa. A duk tsawon makon nan, sakataren Kerry ke kaiwa da komowa a tsakanin Jordan da Isra'ila bayan kammala ziyara da ya kai Amman. Wani lokaci a yau Asabar ɗin ce kuma aka shirya zai tattauna da Mr. Abbas kafin ya koma birnin Kudus domin kammala tattaunawa da ya faro da jami'an Isra'ila. Sakatare Kere ya ce ba zai fidda wani tsammani sake komawa yankin ba domin farfado da tattaunawa cikakken zaman lafiya a tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Jami'an Amurka da ke tare da Sakatare Kere sun bayyana tattaunawa da yayi da Benjamin Netanyahu, Prime Minister Isra'ila, Juma'a da ta gabata a zaman mai matukar amfani. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ake sauraron labaran nan. Hukumomin Amurka sun la'anci umarni da gwamnatin kasar Cambodia ta bayar na aiki da dokar hana gidajen rediyo na kasar amsa yayata labaru da wata kafar labaran kasar waje ke yayatawa nan ya zuwa watan Yuli da za a gudanar da babban zaɓe a kasar ta Cambodia. Jami'in da ke magana da yayin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Patrick Ventral a Juma'a ta gabata aka ji yana cewa sanarwar dokar ma'aikatar yaɗa labaran kasar Cambodia ta fitta da ke nuna har karɓa da kuma yayata duk wani labari da ya fito daga wata kasar waje har tsawon kwanaki 31 kafin ranar babban zaɓe da za a gudanar ran 28 ga watan Yuli. Ai hakan ya saɓawa lokokin bil'adama. Dokar ta Cambodia ta kuma hana tashoshin gidajen rediyon cikin kasar karɓar rahotanni da ke bayanin irin rawa da jami'an kasar waje ke takawa a zaben kasar na Cambodia a gidajen rediyon da suka hada har da murya Amurka BOA da Radio Free Asia a lokacin da ake gudanar da gangamin yakin neman zaɓe. Wannan doka a zahiri ta daƙile ƴancin magana da ƴancin bil'adama ke da shi da kuma hana ƴancin bayyana ra'ayi. Rahotanni na cewa magoya baya da masu adawa da gwamnatin shugaba Muhammadu Morsi na Misra sun yi musayar harbe-harbe da bindigogi da jefa duwatsu a kan zanga-zanga kan titunan birnin Alexandria da suka yi ranar Juma'a. To sai da rundunar 'yan sandan kwantar da tarzoma ta shiga tsakani wajen amfani da hayaki mai sa hawaye kafin a samu nasarar rage ƙarfin wannan tarzoma. Amma masu zanga-zanga sun cinna wuta a kan ofishin jam'iyya da Mr. Morsi ke yi wa jagoranci wadda ke riƙe da ragaman mulkin ƙasar Misra, an kuma ƙona ofishin Kurmus.
Kabiru Fage kenan ya karanto muku labaran duniya. Mazamna garin Bajoga a karamar hukumar Funakai ta jihar Gombe na ci gaba da kukan cewa ƙurar simintin da ke hita daga masana'antar Ashaka na gurɓata musu yanayi tare da jawo musu matsalolin rashin lafiya iri-iri. Shugaban al'ummar Bajoga Alhaji Muhammad Hassan Aitama ya yi ma Abdulwahab Muhammad ƙarin bayani kamar haka.
Ba ma samun kikkiyar kulawa yanzu an ce shekara 30 ko 30 na bai na gudanar da harkokinsa. Abin alfahari ne ce na zaune lafiya da mu ya kamata ce mana kyautatawa da mu ma za ku su za su gina jiki. Lallai mu da su ba sa wani kikkiyar kulawa yanzu idan ka je irin da kamfanin Ashaka yake a matsayin gurin ne yake sarrafa siminti ya kamata ce ta taimaka da ruwan sha da wasu hanyoyi da yanayin asibitoci. Yanzu ta taimaka wajen kawo da cututtuka irin makanta irin ciwon asma sabakafofin yadda siminti yake sarrafa saboda yanayin yadda ƙurar siminti yake fita a gonakin mutane. Ni ina da ciwon asma yanzu haka kuma shine sanadi kuma ya kamata ya samar da asibitin da zai taimaka wajen wannan. To kai musu koke-koke mana jagororin kamfani mun kaiwa gwamnati cewa ga abin da Ashaka take yi wadda ba ma jin daɗinsa na samar da cututtuka na ido da kuma na zukata. Kuma nake ba magana su yanzu ai mun dawo na kuma ba nowa ba saboda yanzu da sun kashe gonakin tintiri da su samar da abin da ya daina samar da wannan ƙurar ba sai su kashe gonakin. Shekara 30 suna sarrafa siminti don shekara 5 sun daina zubar ƙura kana tunin gonakin nasu rayu.
Ana ba da yaranku guraba na ƙarin karatu da inganta rayuwarsu samun musu da aiki.
Yanayin yadda suke gudanar da harkar kai ma'aikaci ne na kamfani ka zo aiki idan an baya wa yanayin gun yanki domin su ƙaro ilimi kai sai ka mai gurbin da ɗanka ka gwada ba ka ba mutane yanki ba ne ka dai mai gurbi kawai da yadda abin da kake so kawai.
Sai dai a nasa bayanin shugaban kamfanin siminti na Ashaka Alhaji Umaru Kwaranga sarkin Fulanin Gombe ya ce wannan batu da al'ummar ke yi tsohon labari ne.
Wannan labarin da ne domin kamfanin Ashaka yana cikin kamfanonin da a duk duniya yanzu maganan wannan ƙuran da ake samu in ka san Ashaka a da ka je yanzu inda ka ga Ashaka za ka ɗauka ma ba a ma injunan ba sa aiki domin da daga kusan Gombe in ka kamo hanya Ashaka daga sama zaka kuran yana tashi amma yanzu sai ka shiga har cikin Ashakan baka ga mani kura ba saboda haka bayanin da kake yi na kan cewa magana abuwan kura yana sabu mutane andar mutanen da suke nan na yadda amma duk da haka mu zaman lafiya muke zama da mutanen community ko muna kokari mu gani kwanan nan muka kokari muka gina musu wani babban ku pediatric anan asibiti na Bajoga anan Gombe mun gina abubuwan dialysis center muka kawo kuma kawai ginin kadai ba muka yi muka je muka so injinan muka zo muka kafa musu kuma har yanzu ba mu tsaya akan wannan ba anan asibiti mu dake cikin Ashaka ba kawai na ma'aikatan mu bane kadai duk ƙauyukan da suke kusan Ashakan nan muna ba su magani kyauta muna yin budget kowace shekara kan wannan abu saboda haka muna iyakacin kokarin mu domin mu tabbatar dan uran da ake samu wanda ma yanzu bai taka karaya karya ba bai zamana ya affect mutanen da suke wadannan ƙauyukan da suke kusa da muka tabbatar kan cewa cikin su mutanen ƙauyuka ne mun dauki da yawa daga cikin su suna aiki a wannan company kuma muna kawo abubuwan scholarship da ya kamata mu ce muta na tallafin karo ilimi na ƙauyukan da suke da wannan guraren
shugaban kamfanin yin siminti na Ashaka kenan sarkin fulanin Gombe Alhaji Umaru Kwaranga kan batun da mutanen yankin ke yi cewa suna fuskantar hatsari a rayuwarsu Abdulhamid Muhammad Wira Amurka daga Bauchi a Najeriya
Namarin mu na duniya babba ta ya zane ga gani haka mamma ya zane mugula kana dai ta amu kana dai ya mugula
to daga Najeriya sai jamhuriyar Niger kamar da yadda akan yi bikin karrama na kasassun jihar Maradi a kowace shekara a bana ma an yi wannan biki a yau domin samun ƙarin bayani na tattauna da shugaban majalisar da'irar Maradi kuma shugaban kungiyar shugabannin gundumomin Maradi 44 Mallam Kasim Mukhtar da horko na nemi sanin dalilin su na assasa wannan tsari na karrama na kasassun jihar Maradi a kowace shekara
to na horko dai wannan ya dan tsari ne wanda mu muka assasa shi a majalisa ta nan Maradi wanda mun yi shi ne ganin yanda ke da kai na kasassu da dama wanda mutanen da Allah ya jaraba da na ƙasa ko ta makanta ko ta gurguntaka ko ta kucirta ko ta rishin shi yanda mun hidke wannan rana ko lokaci cikin watan Sha'aban dan mu tuna ga matsala da ta shahi na harko karatun ƴaƴan su na harko mu ware da yawa daga su wanda zamu kawo mu tallahi wanda suke yi sana'a kuma mu ga ni zami mu raka cikin su da dama domin taimaka musu da abinci wanda suke kawo azumi na watan Ramadana su yi kuma din dai magance ka cikin tunda aksari cikin watan Ramadana ba wata bane wanda ke ma da kai abinci ko da irin haka na saidawa to wannan zai ba su dama su zauna cikin gidajen su cikin mutunci karamci kamar wanda suka tsofaffa haka kwarai wanda koda bara ne ba sai su a cikin wannan wata na ramadar mai kamawa to babban abun alfahari shine yanda hatta hada shugaban kasa ta duk da yake sallah ce ta amma hada shugaban kasa mashawarcin shugaban kasa da kuma magana dan hada shi suka halarci wannan sallah da makai kuma wannan doka ce maka doka cikin majalisar da'ira kowane lokaci za mu rinka yanta dukkan shekara
yawa Kasim Mukhtar a kowace shekara akai irin wannan biki na yau kukan kaddamar da wani sabon shiri dake taimaka ma nakasassun jihar Maradi a bana kowane shiri kuka bullo da shi wani shiri kuka kaddamar
alhamdulillahi ka wagabara kusan mun kama mutum kusan 200 da tiloli na dinki wa an su mun buda masu wurin waya wa an su mun ba su jari wa an su mun ba su abin kiwo to alhamdulillahi bana mun duki kudiri za mu duka kudiri wanda dukkan wata za mu wanda suka tsofafa kamar misali kun san mutum da ke da wata da kasa da ya kai shekara 60 kamar ko makaho ko gurgu ko kuturu to ko da sai bai yi to akwai kamar wani dan alawusa na jin kai wanda yanzu mun sanarwa daga yau za mu duka mutum 200 daga cikin su mujarraba wanda za mu rinka ba su wannan dan allowance na kamar juka 10 duk wata mutum 200 kamar allowance ne na jin kai tun daga na ƙasa ga shekaru su to ta ga akwai wahala kwarai to wani bi ko da makusantan su ga lokacin ba su cika su tsaya sai an yi sa'a ba su cika su tsaya tare da su ba haka kwarai to wannan yau mun masu wannan sanarwa to daman duk muna amfani da wannan sallah dan mu hiddu wani abu dai yanda za a yi tunda suna da dama tunda suna da unguwa guda wanda a daren ta kadiri da su da ƴaƴan su da matan su sai kai kaman mutum kusan 2500 ciki
kahin mai sallama da kai Kasim Muktar zamu so jin tabakinka game da abin da ke faruwa yanzu haka a makwabciyar kasar Najeriya musamman ma a jahohin Kano da Katsina inda ake kaman ƴan kasashen wajen da ba su da takardu kuma da yawa ƴan kasar Niger ne kuma akwai ƴan marada a ciki me zaka ce akai
lalle duk lokacin da aka samu irin wannan matsala ta maido su ko daga nan Niger ko daga can Najeriya dan magana takardu hakikan akwai tsari kwarai wanda gwamnati ta yi na tun daga ma bakin iyaka ta annan mutane tare da gane garuruwan su kuma da dalilan da suka sa wa'annan mutane suka aka doko su aka maido su an haka ne kuma amma abu ne na wanda ya shahi kware kamar diplomasiya da kuma gwamnati kware kuma don haka sai ce lalle dukkan matakai na kare mutuncin su ƴan Niger ba ma Najeriya ba kuma ina suke wannan hakika gwamnatin shi kuma da kare mutuncin su ko sun dawo gida ko da ba su da wani sana'a wannan kanshi dai sai uba gare mu ba wani kamar matsala ce haka kwarai illa iyaka kamar munan wurin duk lokacin da suka zo tunda aksari da mu mutanen mu da yawa wasu suna da zamanta to kaga kenan mu ba mu dauki abun ba da wani kamar wakalaci hakan babba
Kasim Muktar kenan shugaban majalisar da'irar maradi a tattaunawar da muka yi da shi albarkacin bikin karrama na kasassu da aka yi yau a jihar Maradi kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku
Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Kuwa ga filin amsoshin takardunku na sashin Hausa na muryar Amurka Ina neman wani ƙarin bayani a kundin tsarin mulkin Najeriya musamman ma sashin da ke magana kan zaben ƙananan hukumomin Najeriya Wai shin dokar ƙasa ce ta baiwa gwamnoni damar kin gudanar da zaben wato suna da damar kin gudanar da zabe a dokar ƙasa ko a'a domin a jihohi masu yawa an ki gudanar da zaben ƙananan hukumomi Sannan wai shin majalisar dokoki ta jaha tana da ikon yin wata dokar da za ta hana a yi zaben ƙananan hukumomi a jaha kuma tana da damar yin dokar da za ta baiwa gwamnatocin jihohi damar su yi kokar su yi zaben ƙananan hukumomi Mai tambaya Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi To idan Mallam Ahmadu Manaja na kusa ga amsar ka daga bakin wani lauya dake garin Kaduna mai suna Barista Musa Suba wanda yace
To da farko ina so shi Mallam Ahmadu Manaja ya fahimci cewa tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1979 kamar yadda aka gyara shi shekara ta 2010 karkashin sashe na 1 ya nuna cewa wannan tsarin mulki ita ce doka babba wanda yake duk wata hukuma na gwamnati da duk wani mutum wanda yake fadin Najeriya ne yana karkashin wannan tsarin mulki to idan Mallam Ahmadu Manaja ya fahimci haka to sai kuma in bayyana mishi cewa karkashin sashe na 3 na tsarin mulkin Najeriya ya nuna cewa duk wata doka wanda ta ci karo da abinda tsarin mulki ya shimfida to wannan doka ba za ta yi tasiri ba karkashin wannan tsarin mulki to tsari sashe na bakwai na tsarin mulkin Najeriya shi ya tabbatar da kafuwan kananan hukumomi karkashin zababbun shugabanni wanda tsarin mulki ya tabbatar da shi haka kenan tsarin mulkin Najeriya bai yi tunanin tafiyar da kananan hukumomi karkashin wasu waɗanda ba zababbu ba wannan shine sashe na bakwai na tsarin mulki ya shimfiɗa to idan Malam Ahmadu Manaja ya hada sashe na 1 na tsarin mulki ya hada shi da sashe na 3 da kuma sashe na 7 zai ga cewa duk wata doka da wata majalisa za ta yi wanda ya ci karo da wanzuwan kananan hukumomi karkashin zababbun jama'a to wannan kuma ya saba ma tsarin mulki ba bisa doka yake ba kuma bugu da ƙari akwai kotuna da dama ko a nan Kaduna da wasu jahohi wanda suka bayyana cewa koda majalisun rikonnan da ake yi tsarin mulki ya haramta su tunda in dai har baka samu jibi a zaben shugaban kasa ka nada kantoma ba kafin zabe ko kuma baka samu jibi a zaben gwamna ba ka nada kantoma kafin zabe ba dalilin da yasa ka samu jibi a tafiyar da kananan hukumomi ka nada shugabannin riko kafin zabe to saboda haka wannan in dai za a yi shi a dunkume a takaice kowa da ka gani tsakanin kananan hukumomi da gwamnatocin jiha da gwamnatin tarayya kowa yana da hurumin shi karkashin tsarin mulki ne misali sashe na 90 na tsarin mulki shi ya kafa wanzuwar su majalisun jiha majalisu da ake kira House of Assembly sannan kuma sashe na 176 shi ya kafa ofishin gwamna sashe na 130 shi ya kafa ofishin shugaban kasa to kamar yadda sashe na 7 shi ya kafa kuma wanzuwan kananan hukumomi to saboda haka kaga ashe in an bi tsarin cewa duk dokar da ta ci karo da abin da tsarin mulki ya shimfiɗa kamar yadda ya faɗi karkashin sashe na 3 to wannan doka ba za ta yi tasiri ba to don haka duk wani wata majalisa wanda za ta zauna ta yi doka ta nuna cewa tamkar ba za a yi zabe ba an yi naɗi ne a ci gaba da wanzar da mulkin kananan hukumomi da karkashin zababbun jama'a ba to wannan ya saba wa tsarin mulki kuma wannan waɗanda duk abin ya shafa za su iya zuwa gaban kotu su gabatar da koke-koken su sannan kotu ta yi fassarar tsarin mulkin sannan kuma ta san hukuncin da za ta yanke.
To Malam Ahmadu Manaja yana cewa shin majalisun dokokin jihohi ba sa da hurumin yin dokokin da za su bai wa gwamnatocin jihohinsu ikon gudanarwa ko kin gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi?
To kamar yadda tsarin mulki ya shimfiɗa su a ƙarƙashin sashe na 7 ɗin dai an nuna cewa gwamnatocin jihohi za su iya tabbatar da kafuwan ƙananan hukumomi ƙarƙashin tsarin mulki ƙarƙashin doka da oda ta abin da ya shafi tsare-tsaren tafiyar da su da yadda za su kashe kuɗaɗensu. To amma su majalisun dokoki ba su da iko su fita hurumin da tsarin mulki ya shimfiɗa. Kenan duk dokar da za ka yi in har ya saba ma wanzuwan ƙananan hukumomi ƙarƙashin zaɓaɓɓun wakilai to wannan doka ta ci karo da tsarin mulki ta ci karo da sashe na 3 na tsarin mulki kuma kamar yadda tsarin ta ci karo da sashe na 7 na tsarin mulki kamar yadda tsarin mulkin kuma a sashe na 3 ya nuna cewa duk dokar da ta ci karo da shi to wannan doka dole ne ta bada wuri domin shi tsarin mulki shine yake gaba da komai su majalisun dokoki na jihohi akwai yadda aka tsara musu na tafiyar da dokoki kuma duka dokokin da za su tafiyar ba a ba su hurumin su tafiyar da dokar da ta ci karo da tsarin mulki ba yanzu misali su kansu wannan majalisun dokoki suna da tsarin tafiyar da ikonsu sashe na 105 abin da ya nuna musu shine shekara 4 za su yi misali ne nake badawa to idan suka zo suka zauna suka ce za su yi doka su canza misali yanayin yadda za su yi ko su shekara 5 ko su shekara wani abu fiye da haka kaga ya ci karo da wannan sashe na 105 abin da majalisun dokoki kawai suke da iko game da maganan kananan hukumomi za su iya zama su tsara yadda za a tafiyar da zaɓe za ma su iya zama su tsara cewa shekara nawa zaɓaɓɓun 'yan majalisa za su yi kamar yadda wasu gwamnoni suka yi kamar yadda wasu majalisun dokoki suka yi suka tsara cewa wasu sun ce shekara 2 zababbun su za su yi wasu sun ce shekara 3 zababbun su za su yi to wannan idan ka duba za ka ga cewa fassarar shi bai ci karo da tsarin mulki ba duk da dai su gwamnoni da shugaban kasa suna shekara 4 tunda sashe na 7 din ya ba da dama cewa ga tsare-tsaren da su kansu gwamnoni da majalisun jiha za su yi domin tafiyar da kananan hukumomi, kuma za su iya samu in an samu gibi ko ana tunanin samun gibi a ce za a iya samu jalsun irko na kamar misali wata uku, amma kada ya wuce wata uku ya kasance tamkar ana tafiyar da mulkin ne kamar yadda wasu a baya ma sun shekara biyu da sunan riko suna mulki, wasu sun shekara daya suna riko, to wannan shi ya saba ma tsarin mulki. Amma duk inda aka yi doka wanda ta nuna cewa in lokaci kaza yayi saukan wadanda aka zaba yayi ba samu an yi zabe ba, to za a nada yan riko wanda bai wuce kuma su wata uku suna rikon ba, in suka wuce lokacin da hankali zai dauka to wannan ya saba ma tsarin mulki.
To a dokance ya za a bayyana lokacin da gwamnatocin jihohi suka yi gudanar da zabukan kananan hukumomi, waɗanda suka ci gaba da gudanar da mulkin halattattun hukumomi ne koko da ya za a bayyana su a dokance?
A'a, wanda suka ki tafiyar da zaben kananan hukumomi haramtattu ne, kuma bayan tsarin mulki ya bayyana haramtattu ne har kotuna ma sun bayyana haramtattu ne. Sashe na 197 na tsarin mulki shi ya shimfiɗa, a shi ya kirkiro abin Independent Electoral Commission na jihohi, wato commission din ne ake
kira hukumar zabe mai zaman kanta ta jiha ko
hukumar zabe na jihohi. To sashe na 197 na tsarin mulki shi ya wanzar da su, ba kirkiran gwamnati bane. To tsarin mulkin kuma shi ya shimfiɗa musu cewa suke da alhakin su shirye zaɓe kuma su sa ido a zaɓuɓɓukan da ya shafi shiga ƙananan hukumomi.
Ba sauraron mu nan zamu da sa'aya a kasance da mu sati mai zuwa don jin ƙarshen wannan amsar da kuma amsar wata ko wasu tambayoyin. Kafin nan a madadin barista Musa Soba da ke amsa mana wannan tambayar, da wanda ya hada mana sauti Mr. Girma Tafere Girma da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma ga Kabiru Fage da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma a yau Asabar yake cewa rashin lafiya tsohon shugaba Nelson Mandela tana kara zafafa, don haka sai dai a kara yin addu'a Allah ya bashi lafiya. Shugaba Barack Obama na Amurka kuma ya bayyana tsohon shugaba Nelson Mandela na Afirka ta Kudu da sunan gwarzon namiji wanda ya yaki da aƙidar nuna wariyar al'umma har aka samu nasarar kafa salon mulkin dimokuraɗiyya a Afirka. A yau Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka kuma John Kerry ke ganawa a zagaye na biyu da shugaban Falasɗina Mahmud Abbas a wani mataki da ake gani zai taimaka wajen komawa ga teburin shawarar ta zaman lafiya. Rahotanni kuma na cewa magoya baya da masu adawa da gwamnatin shugaba Muhammadu Mursi na Misra sun yi musayar harbe-harbe da bindiga da jefa junansu da duwatsu a zanga-zanga a kan titunan birnin Alexandria da suka yi ranar Juma'a. To sai dai rundunar 'yan sandan kwantar da tarzoma ta shiga tsakani wajen amfani da hayaki mai sa hawaye kafin a samu nasarar rage ƙarfin wannan tarzoma.
Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da daddare idan Allah Ubangiji ya guda mana ku sake jin mu da shirin mu tattauna na Ibrahim Kalmasi Garba. Kai mai sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Alhaji Amman Tari ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke zaune a birnin Alger ƙasar Algeria, ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Muhammadu Hamma Zangarata mazaunin Jos Nigeria, da fatan duk suna nan lahiya yanzu a madadin Kabiru Fage da Tafarra Girmai Tafarra wanda ya hada mana sauti da injiniyar mu Zaharat Abu Zaid. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, sai an jima da daddare idan Allah ya guda mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.